ومن يدلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يو قوم شاه دقوة رمضان شكرة دبو ايدة داريه دو دا 40 بيار هجرية وانده داشي دا 20 دقوة وطنقو شكرة تدبو بيو دا 20 دقوة ميلادية. لا مجيغة بدا كراتم من تفسير القرآن ميجين وانا مجيغة باتروا وانا غري نقومو اكو لوكال غمت مسجد الانصار كم باريكي كومو يو دا متاشي افرقان سورة سورة القصص. الارما بسم الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طسم تلك آيات الكتاب المبين. نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون.
سورة القصص طس ميم تنا daga cikin surori na alqur'ani da Allah ya bude su da ba'd alhuruf alhijaiyya wasu daga cikin harufa na hijaiya alifun ba'un ta'un har zuwa ƙarshe. Malamai sun yi ta bayanin ma'anan waɗannan harufa, kawai abinda malamai suke cewa mafi rinjaye shine qad iftutihat biha ba'du suwari alqur'an, ko dama cikin halitta ku kira su su taimake ku don ku zo da irin wannan Qur'anin. Allah ce kullu idhisma'atil insu wal jinnu ala an ya'tu bi mithli hadha alquran la ya'tuna bi mithlihi walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira. Ya musiya manzon Allah, da mutane da aljanu duk za su yi taron dangi su hada kai don su zo da irin wannan Qur'anin, wallahi ba su isa su kawo shi ba. Ba wani mai fasaha, ba wani mai basira a duniya da ya isa ya kawo irin Qur'ani kwata-kwata. Shine Allah ya ce tilka ayatul kitabil mubin. Tilka ismul ishara ne, suna ne na nuni, al-musharu ilayhi al-ayatu, wato wadancan ayoyi ne wato na alqur'ani. Kuma wadannan ayoyin wannan sura da muke karanta suratul qasasi sun shiga cikin bayani. Ayoyi ne na al-kitab, wannan masdar ne wato shi kaman kace kataba yaktubu, asalinsa ana nufin rubutu ne, abinda aka rubuta shi. Al-mubin bayyananni, al-wadhibu al-muzhiru lil-haqqi min al-batil. Zancen Qur'ani a fili yake, ya bayyana wa mutane gaskiya ba abin da ya boye. Tilka ayatul lati anzalnaha alayka ayyuha rasulul karim, sune wadancan ayoyi da muka saukar gare ka, ya kai wannan manzo mai karamci, wanda ayoyin sun yi bayanin komai a filla filla, ba abin da ya boya. Natlu alayka, muna karanta maka ya kai Muhammadu, min naba'i Musa, daga labarin Musa wa fir'auna da fir'auna bil haqqi, da gaskiya, liqaumin yu'minun, ga mutane waɗanda suke masu imani. Kalmar natlu daga tilawa ne, tilawa bi ma'anar qira'a, muna karanta maka al-murattala, wanda alladhi yuqsadu biha at-tadhkir wal irshad, naba abinda ake nufi da naba'u a larabci shine al-khabarul azim babban labari al-mushtamilu ala umuri ala umurin min sha'niha an yahtamu an-nasu biha bayanin da yake dauke da bayanai masu muhimmanci mutane ya kamata su maida hankali min naba'i Musa labarin Musa wani Musan shine Musa dan Imrana dan Yashur dan Mahis dan Lawi dan Yaquba alaihi salam kun ga dangantakar annabi Musa cikin kakanninsa akwai annabi Yaqub Yaqub baban annabi Yusuf kenan alaihi salatu wassalam an haifi annabi Musa a wajen karni na 13 qabla al-milad karni na 13 kafin haihuwar almasihu kafin lissafin haihuwar almasihu fir'auna kuma suna ne da ake kiransa ga duk mai mulkin kasar misra duk wanda yake mulkar kasar misra shine fir'auna natlu alayka min naba'i musa wa fir'auna fir'auna kamar kace president shugaban kasa na kowace kasa ma is president kamar kace governor kowane state shugabanta shine governor daka Musa wa Fir'auna Fir'auna din suna ne na mai mulkin kasar Misra a wannan lokaci kujerar mulkin wato Misra ne kamar yadda ake ce da sarkin Rum ana ce da shi Kaisar sarkin Misra Fir'auna sarkin Rum Kaisar da sauran wannan kisunan nake da ake ambatawa masu mulki akwai Kisra akwai Kaisar da sauransu na Yaman ana ce da shi Taba da yawa daga cikin malaman tarihi sun tafi akan cewa fir'aunan na Misra da muke magana akan shi shine wanda aka haifi annabi Musa a zamanin sa mana a gaban sa aka haifi annabi Musa fir'auna tsoho ne ya girma annabi Musa da mu karanta a cikin kissar kuji me ya faru natlu alayka min naba'i Musa wa fir'auna wannan min naba'i Musa min inna litabidiyan aljar wal majrur mutaalliqun ne bi mahdhufin wanda yake waka sifatan li maf'ul natlu muna karanta maka daga tilawa ne na muku bayani na mu karanta maka bayanin Musa da Fir'auna ya Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallama labari na gaskiya da mutanen da za su yi imani muna cikin su insha Allah Allah rama mai Allah ya ce bayani
إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين
الله يتشي إن فرعون علا في الأرض للي فرعون يا جرمان كي تكبر فيها وطغى يا نونا تكبرا شي دي جرمان كي دي إساء أبايان أسا دقاء الألوني الألو أنا نفهم الارتفاع نون أوككا يا وچ غونا دا إري يا شغا غروري غا زالن شي غا أدواني الله ريكي بان لاباري للي فرعون يا دقاوة للي فرعون يا زالن شي للي فرعون يا چوچ متاني أباين كسا الأرض أنا نفهم مصر da kuma garurukan da suke kusa da ita waja'ala ahlaha shi'a ya sanya wato mutanen misra shi'a jam'i ne na shi'a shi'a jam'i ne na shi'a abinda ake nufi da shi'a shine al-ajma'u wal jama'at, mabiya jama'a jama'a, duk jama'an da suka hadu akan wani ra'ayi guda daya, duk jama'an da suka hadu akan ra'ayi guda daya ana ce da su shi'a. Shine ma'anar shi'a, ma'anar wasu mutane masu wani ra'ayi guda daya, ko na gaskiya ko na banza. An ce da ƴan shi'a shi'a ne saboda sun hadu akan ra'ayin fifita sayyidina Aliyu akan Abubakar da Umar, sai kenan, da kuma aqidar kafirta Abubakar da Umar da Usman, sun hadu akan wannan, sai ake ce da su shi'a rafida, masu zagin sahabbai, masu aqida ba irin ta ahlus sunna ba, ƙungiyarsu sunanta shi'a. To amma asalin shi'a ana nufin jama'a da suka hadu akan wani ra'ayi, kowane irin ra'ayi ne, ko na siyasa ne ana iya ce musu shi'a, ko ra'ayin noma ne ana iya ce musu shi'a, ko wani ra'ayi ne dai na wani abu ana ce su shi'a. To jam'in su shine shi'a, shi'a, shi'a. Daga Fir'auna yayi daga'i ya wuce gona da iri a ƙasar Misra, saboda ya samu daman wato mulkarsu yana haɗa kansu yana gwarawa akan abin da ya ga dama a daularsa. To bayan wannan fassarar shi'a ɗin da ya rarraba su jama'a jama'a, bai bari suka haɗu ba, sai ya yi wayo ya raba wasu, sai ce ku ba ku da aiki a ƙasar nan, sai gini ko magina ne kawai, ba su da aiki, za su yi ta gini ne a banza, ko da ba wanda zai shiga cikin ginin. Wasu kuma tsafi ya koya musu, ya nemi musu manya-manyan masana a kan harkar tsafi a duniya, ya ce a yi ta koya musu tsafi kawai, su kuma aikinsu kenan. Wasu kuma ya ce ku zo ba abinda za ku mun, sai aiki a gidana da iyalina da zamana da tashina da shigana da fitana, kuma duk abinda nake so za a yi mun, ku za ku je ku yi. Mutanen ƙasar ce gaba ɗaya fa yi dividing ɗinsu, different groups, kowa ya ba su aiki. Wasu ya ce ɗiban ruwa za ku yi ta yi kawai, su ta ɗebo ruwa a kogi su ta zubarwa kawai a banza. Wasu kuma tono, tono kawai, sai su je daji su ta tonan ƙasa, su ta ɗibanta suna tara ta, me za ka yi da ita, mulki kawai, su ta tara ta kawai. A shi yasa mallam aka ce duk azzalumin sarki in bai karanta tarihin Fir'auna ba, wato bai ma iya zalincin ba. Allah ya saka da sarakunan mu su san tarihin Fir'auna. Ai, ba a taɓa mugun sarki irin Fir'auna ba, zalimi maƙiyin Allah. Kisa Allah ce yastad'ifu ta'ifatan minhum, yana raunana wasu jama'a daga cikinsu. Wannan waɗannan wanda ya mai da su ƙungiyoyi, ƙungiyoyi ɗin kenan. Abinda ake nufi wani ɓangare daga cikinsu ana nufin Banu Isra'ila. Wato ya rarraba su, bai bari suka haɗu ba, saboda abinda Turawa suke cewa divide and rule, divide and rule, ka'idar divide and rule da Larabci farriq tasud, ka rarraba kan mutane, ka watsa su don ka samu damar mulkarsu. In ka bari mutane suka haɗu kansu ɗaya ra'ayi ɗaya, ba za ka iya mulkarsu ba. Yasa wani faɗa da kuke gani ana ta yi rijayya da rashin haɗuwar kan nan, su wasu shugabannin hakan alheri ne a gare su. Ai, shi yasa Yahudawa suka kawo jam'iyyun siyasa, ƙwarai kuwa ba za a bar ƙasa ta haɗu akan jam'iyya ɗaya ba, an ga dama za a ce haɗu jam'iyya ɗaya. Amma sun lura cewa in kuka haɗa kanku ra'ayinku ya zo ɗaya, to shi kansa shugaban sai yanda kuka yi da shi. Kuma za a iya cewa a yi abu kaza, ku ce duk mun yi ittifaƙi ba za mu yi ba. amma in aka raba ku jam'iyya jam'iyya wacce tana fada da waccan suna kallon ku kuna yaki kuna kashi junan ku ba wanda za a kama a daure in kun ci sa'a a ce ku dan yi hakuri kadan in kun ci sa'a to suna sane kungiyoyi kungiyoyi a addini ma ba za su bar ku kanku ya hadu ba ba za su bari ba dole su watsa ku wancan dan gabar wancan dan yamma wancan dan kudu wancan dan arewa wancan kuma jemage yawo yake ko ina wallahi duk aka suka raba mutane yaza zaga abu yazo ya shafi musulunci wani ya tashi yayi bayani yayi bayani dan uwansa musulmi shi zai zo fara meda mai martani ba mu da hadin kai kwata kwata mun watsi sun raba mu a masallatai sun raba mu a wurare da yawa sun raba mu a jam'iyya sun raba mu haka dai to ka'ida ne ta duk azalimin sarki ba zai bari kan mutane ya hadu ba in kun rabu tsakanin ku wancan yana fada da wannan wannan yana fada da to shi ya samu damar yadda zai shimfida mulkinsa sai ya kafa doka to ai ba ku da karfin da za ku iya hadewa ku lura tsuntsiya in tana hada wuri guda tsuntsiya in tana hada wuri guda nan da nan ake iya yin shara da ita a share wuri mai yawa ko daya sannan in mutum zai yi kokari ya karye wannan tsuntsiyar a lokaci guda tana hada wuri guda zai iya ba zai iya ba to haka mutane in sun hadu to suna iya yin abun kirki wa karan kansu da wuri sannan in kuma sun hadu ba a isa a karya su ba a baza su ba to amma in an watsa su ba tsuntsiyarka ka watsa ta kashi 200 kashi 50 ka zuzzubar da ita kowace idan ka je bal sai ka ballata bal sai ka ballata to haka ake wa mutane can kungiya kaza can kungiya kaza da kun yi hayaniya sai a nemo shugaban ku a ce kai za ka yi kurkuku sai zo ce jama'a mu mu zaman lafiya muke nema mu kaza kaza komai bai sai ba shi shugabancin nan da kake gani hatta zaluncin karanta shi ake mana karanta shi ake kuma dan adam din nan da kake gani wallahi in ba karanta yadda za a karya shi ba kegin kaya ne to haka kuma a duniyar haka take yanzu duniya tana da hadin kai ne ba ta da hadin kai ai dan duniya ta watse ne a watsa take shi yasa America take abin da ga dama kasar Russia take abin da ga dama kasar kaza take abin da ga dama amma inda za a hadu akan ra'ayi guda wai ina to shi yasa kowace kasa sai ta kwashi nata sai ta kwashi wadancan ararrabu a watsa ne haka kuma za a yi ta rayuwar har a mutu musulmi mai imani ya san cewa alherinsa yana tattare da haduwa da dan uwansa babu abin tausayi irin musulmi masu sallah su bari a raba tsakanin su su yi ta fada da juna daga yau gabar da ake tsakanin musulmi da musulmi a cikin gida wallahi ba sa yin sa tsakanin musulmi da kafiri kafiri wanda ba mu ba ya fi samun sauki da kwanciyar hankali mu a karan kanmu amma mu a cikin mu fada muke na kawo ka a yanka to shi yasa ba za mu ci gaba ba za mu dade muna tafiya a rarrafe saboda an sa mana son zuciya an sa mana ra'ayi in an ce ayi kaza sai a kira wani sai ayi bashi wani abu sai ya zo ya fasa zancen yace ba za a yi ba kuma shi ma yana da mabiya asu alaka ne mu a gare mu tunda gwamnatin tamu ne to ya za a zo a ba da wasu biliyoyin kuɗi wasu bangare ne kaɗan na al'ummar waɗanda ba musulmi ba su suka fi mu cin moriyar kuɗin kuma kun yi shiru kun zuba ido sai an zo zaɓe ku zo ku ce mu zaɓe ku za ku neman mana haƙƙinmu babu abu na biyu yanzu duba abin da ake na harkar soja recruitment na soja da recruitment na ɗan sanda da immigration da custom the civil defense the so on and so forth da yawan su ha mu ƴan Najeriya ne kuma muna da addini mu musulmi ne muna son ƴaƴan mu mata ma su shiga a ka'ida duk wannan forces din ba kujerar da babu ta mace a ciki akwai sojoji mata akwai sojoji ƴan sanda akwai immigration akwai custom akwai ko ina akwai mata amma idan ka tsaya ka lura sosai da yawa musulmi ba su da rabo a ciki da wahala a gari kaga wata yarinya bazuwa wai ta tafi soja da wahala kaga wata yarinya budurwa ta tafi dan sanda, da wahala kaga wata custom musulma babba a cikin gari, da wahala kaga wata immigration musulma a babban office ba sa shiga. Kun san me yasa? Tsarin da ake yi na daukan sojan da dan sandan da immigration da custom din da suna support ya saba wa tsarin al'adar mu da addinin mu. Ba wani wanda zai yadda aje a sawa yarsa budurwa gajeren wando a sa ta tace guje-guje tana hawa tana sauka a cikin maza, kuma katti ne balagaggu maza suke yin abin. Duk wanda yake da kishin addinin sa yake tunanin lahira ba zai bar yarsa ta je ta yi ba. Sannan da inda za a hada su aiki wuri guda da maza, wurin kwana guda, abubuwa ne babu lura da jinsin cewa su jinsin mata ne. To da yawa musulmi sai suke janyewa ƴaƴansu ba sa shiga soja ko ƴan sanda. To sai ka tambaya ina vacant din ina yake, wanda ba mu bane suke shiga. Su tunda kafirai ne su, su ba su da wata damuwa sai su tura ƴaƴansu ko tsirara ma za a yi su za su je su. Yanzu sanatocinmu a yawan mu musulmin Najeriya ba mu da mutunci, ba mu da daraja, ba mu da haƙƙi, ba mu da ƴanci. Mutuncin su da addinin su da al'adar su. Sai ake samun mata sojoji suna training din su. Mata ƴan sanda suna recruiting din su. Sannan aka ware musu wurin su daban suye su. Ba zai taba yiwa a ƙasar Saudiya su hada namiji da mace. Suna sa gajeren wando suna training suna kwana wuri guda ba. Suna runguman juna suna rike guri abin nan ba. Ba zai taba yiwa ba. To da waɗannan abubuwan yana daga cikin abin da mu musulmi muke da haƙƙi a Najeriya. Sanatocinmu da ƴan majalisunmu na dokoki su fitar da motions a majalisa su yi fighting upon it cewa zauna tare in za ta fita aiki a yi musu uniform ɗinsu da zai rufe tsiraicinsu, tunda ai babu wani alaƙa tsakanin aikin soja ko ɗan sanda da bayyana tsiraici. Ai dan mace ta shiga soja ta sa kayanta, ta sa hijabinta, ta lullube da dogon wandonta da dogon hannunta da rigarta mai burin-burin da hularta, ta saka wannan ta rufe gashinta, ba wani damuwa ko niqabi aka bata dama ta sa, ba kinta za ta exercising din wannan assignment dinta ba tare da wata matsala ba. To menene damuwar sai an sa sun yi tsiraici? Me damuwar? Eke mace ce ba sai kin cire gashinki ba, in ma zaki saki sa hular mata gashinki a rufe ga facing cap din kin sa. Ko ƴan sandan Saudiya mata ko sojojin Saudiya mata suna sa facing cap din da gilas din su da niqab din su, kuma suna yi. Me yasa ba za a tsarkake mana tsarin mu ma ƴaƴan mu su rinka shiga ba? To wannan yana daga cikin abubuwa masu muhimmanci. Komai with full respect of our religion, a girmama dokokinmu da custom da norms and values din mu, I respect din su. Mu ƴan Najeriya ne, duka waɗannan sanatocinmu da ƴan majalisunmu shi ne kamata su fada tunani su rinka kawo motion suna rubutu su in women rights. You should fight upon it. Ku je ku yaƙi a nan gurin, ana tozartar da haƙƙin mata a gurin. Haƙƙin mace ne ta exercising religion ɗinta da addininta. Kuma na faɗa fa na maimaita, babu wani cin karo dan an ba wa mutum dama jikinsa ya rufe al'aurarsa kuma ba a bar shi ya je shiga cikin halaka ba ya samu yi wa ƙasar sabota. To duka waɗannan abubuwan yana daga cikin dalilan da kullum malamai suke gaya muku, in za ku yi siyasa za ku zaɓi ƴan siyasa ku rinƙa zaɓen masu ilimi wayayyu kuma marasa tsoro. Kano Ibadan, Kano ina ne, Kano Sokoto, a Abuja kaza, wannan jiragen. To kaddara ma akwai namu jiragen namu ne na mutane. Ko sarki, wallahi kwanan nan akwai wata tafiya da nai muka shiga jirgi da to ko malamin addini kowaye in dai zai shiga jirgi sai an nuna mai tsiraici. Amma kuma kuɗi muke biya, ba fa kyauta ake ɗauka mu ba jirgin nan. Yanzu dan Allah, ƴan majalisunmu da ƴan sanatocinmu ba za ku iya yin doka akan at least a samu respect a samu mutunci da girmamawa a ciki matsatsin kirji in ta sunkuya tana ma magana kana hango abin nan dinta dolenka dolenka kasarka dolenka kamar muna rayuwa ne ba mu da yanci kawai ba mu da yanci tunda kasar mu ne kuma jiragen nan galiban ni ina magana ne musamman akan me jiragen da namu ne ba sai na kira sunan kamfanin jirgin ba jirgin wane namu ne dan arewa ne musulmi ne jirgin wane namu ne dan arewa ne musulmi ne yanzu ku duba fa ko addu'a da jirgi zai tashi addu'a addu'a a ce bismillahi inna akunna mana jirgin da zai tashi daga Kano fa duk musulmi ne majority zai dira Abuja daga Abuja zai tafi Sokoto wallahi ba za a kunna addu'a ba akwai wata doka ne ta aviation akwai wata doka ne ta hawan jirgin sama da ta haramta a kunna in za a sauka kuma ba dokar da ta hana ka ku zo ku gadawa kanku kaskanci kuna da yanci kasar ku jirgin ku naku ne ma'aikatan ku ne ko kuke dauka wani arne baya gurin yana can bangaren sa ya kafa muku doka a inda kuke kuma da kudin ku da dukiyar ku ko aikin jirgin nan wallahi inda za ku tsaftace shi ku sa su rinka saka hijabi da wandunan su mai kyau wallahi ƴaƴan mu ƴan mata musulmi ba ga su suna zaune ba aikin yi ba kafin ta yi aure za ta yi shekara biyu ta dan tara kudin auren ta ta dawo saboda tana da decent dress da dan hijabin ta da niqabin ta ba wani abu kawai service ne ta bayar ta koma ta je ta zauna to amma kazanta ta yi yawa shi yasa da wahala kaga ƴar musulmi a ciki da gangan aka kore su wallahi da haka za a zo a bude jirgin sai kaga babu yaran mu a ciki sallama fa assalamu alaikum fa wani zai magana wallahi malam bai zai iya cewa assalamu alaikum ba kuma duk jirgin majority musulmi ne yana tsoro ni ina mamakin dan Najeriya kaskancin da yake dora kansa musulmi kana da dama ba za ka yi exercising wannan abun nan dinka ba right dinka ba yace bismillahir rahmanir rahim we are going to kaza kaza bai zai iya ba kullun sai dai hura speaker ka je na ma magana sai ka ce yahudawa ya diba cikin jirgin ba za a yi sallama ba ba za a kunna addu'a ba sannan wani abu kuma kuje bari kuje wani abu sai a zo a ɗebi jirgin nan duk yawanci Hausawa ne a ciki sai a yi musu turanci haka ne mana sai a yi musu turanci yanzu wata doka ce ta jirgi cewa dole sai an yi turanci yanzu ka zo ka ɗebi mutane daga Kano za ka yi Sokoto daga Maiduguri za ka yi su Abuja daga kaza za ka yi ko ka ɗauko daga Abuja za ka yi su Maiduguri wasu tsofaffi ne wasu iyayenmu ne wani baya cin turancin a yi taimu turanci kaza kaza a yi ta ɗauko a ba sa ji kowa ne ya shiga jirgi yake jin turanci kaga a nan ma an tauye masa right ɗinsa to alhamdulillahi ba jiragenmu na Najeriya su kaɗai ne jirage da suke business a duniya ba wallahi malam duk kasar da ta san me take tana girmama yaranta kafin kowane yare yanzu ai muna hawa jirgin Ethiopia duk duniya ba inda jirgin Ethiopia baya zuwa amma wallahi duk wanda zai shawo jirgin Ethiopia sai an yi yaren Ethiopia a ciki sannan a zo ai turancin yanzu ba za ku iya yin Hausa ba sannan ku yi turancin akwai laifi duk duniya ba inda jirgin Saudiya baya zuwa sai yayi larabci yayi larabci sai kuma yazo ya fassara da turanci duk duniya ba inda jirgin Misra baya zuwa su ne manyan jiragen a duniya yayi su ne hype abin nan wannan suke da business din mai kyau akan harkar jirgin ba inda jirgin Misra baya zuwa sai yayi larabci sai yayi turanci saboda me sun girmama yaran su amma duk jiragen Najeriya kwanaki can na hawo wani jirgi ba sai na faɗi sunan shi ba naga sun dan fara yin Hausan ina jin wani ne dan boko mara hankali yaje ya hana su su sun daina yi duka waɗannan right ɗinmu ne kuke tauye mana ba wanda ya sa ku kuma ba wata dokar da ta hana ku a iya tsanina so irin waɗannan abubuwan malam suna nan in ka dunkule su package ne mai zaman kansa wanda muna rayuwa ne kurin cikin duhu an danne mana hakokinmu kuma mu isa mai magana ba fatana mun faɗi wannan maganganu ne don a gyara a sa mana ambaton Allah da kiran Allah a kira Allah a yi addu'a za a hau jirgin nan kuma duk jirgin da ya sa wannan sai ya fi albarka sai ya fi samun fasinja ba laifi ba ne don kuma dokar da ta hana kuma a rinka sallama a rinka bismillah ba laifi ba ne don ka ce assalamu alaikum su arnan da suke cikinmu ma suna zaune a cikin ƙasashenmu ai suna mana sallama a jihohinmu, babu wani damuwa, ba wanda zai challenge ɗinka. Sannan kuma a tsaftace suturar mutane matan jirgin nan, ko za su sa kayan kamfani, don Allah a ɗan yi musu kaya burin-burin haka, a sa musu hijabi su rufe gashinsu. Amma mace mallam luƙi haƙi ya kaga ta fito, komai nata a waje mallam, kuma biya kai, ni shine abin da ya dame ni, ba kyauta aka ɗauke ka ba, biya kai. Wannan saƙo ne na isar da shi, ina fatan Allah ya masa albarka, Allah sa ya yi tasiri, Allah kuma ya sa ya yi amfani. In akwai abin da na kuskure a ciki, wani ya kira ni ya faɗakar da ni, ya mun bayani. Amma wannan fahimta ta ne da fahimtar da yawa daga cikin mutane, da manya-manyan mutane da muke magana su a cikin jirgin, wasu suke faɗa sai ka duba mallam, wannan jirgin namu ne, amma ba mu da inci, babu wata alama mu namu, sai dai mu zo muna bin wasu. To Fir'auna ya yi mulki, shi yasa ake cewa mulkin fir'aunanci, ma'ana mulkin rashin respectin ƴancin ɗan adam, rashin girmama buƙatar ɗan adam. Yastadifu dha'ifatan minhum, to ba ma wannan kaɗai ba, yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum. Bokayen Fir'auna suka gaya masa cewa, ka kula, za a haifi wani ɗa namiji a garin nan, zai kwace wannan kujerar taka ta mulki, duk abin nan da kake, akwai wani yaro da za a zo a haifa a nan, zai kwace maka mulki. Sai ya ce, to ku zan yi maganinsu. Ya ce, duk matar da ta haifi ɗa namiji a yanka shi. Mallam ka ji mulki, in kika kuskura kika haifi ɗa namiji, ki tabbatar wuƙa ce kawai. Dan haka mata suka yi ta tsurewa, kowa addu'a take Allah sa ta haifi mace, saboda an gaya masa namiji ne zai kwaci mulkinsa. In an haifi mace a kyale ta, in an haifi namiji a yanka shi. Mallam sai da yi shekaru yana yanke mutane, garin ya zama sai tsofaffi kawai. Sai aka zo aka ba shi shawara, aka ce, Fir'auna ranka ya daɗe, abubuwan nan fa muna jin tsoron in aka ci gaba da yankan nan fa za ka rasa suwaye ma za su zo su yi maka hidima kuma. Dan mu ma idan mun mutu, kaga mata ba za su yi wannan aikin ba. Wannan tono da aikin wahala da ake ta yi, gaskiya ba mata ba za su iya yi ba. Dan haka dole dai a sake tunani, ya yi amfani da zalunci, ya yi amfani da fin ƙarfi Fir'auna, yanka maza ya bar mata cikin Banu Isra'ila. Imam Razi ya yi bayani a cikin tafsirinsa, ya ce, wa fi zabhi zukuri duna al-inasi madarra, kashe maza a bar mata akwai cutarwa da yawa kamar haka. Na farko dai, kashe maza a bar mata yana sa mazan su kare a ƙasar gaba ɗaya, kuma wannan zai kawo inqida'un nasl gaba ɗaya, dangantakar ɗan adam ma za ta kare. Duk inda ake kashe ɗan namiji ana yawan kashe maza, to za a wayi gari ɗan adam zai tsaya gaba ɗaya, ba sai namiji ya auri mace ya sadu da ita ba, sannan ta ma haihu ma ko namiji ko mace. Da haka akwai illa. Fir'auna ya jawo kansa masifa, mazan za su kare, kuma gaba ɗaya dangantakar ɗan adam ma za ta kare, saboda ai ba magana kuma aure. Mace za ta haɗu da ƴar uwarta, mace ta haihu ne? A'a. Na biyu, idan har aka yi ta kashe maza, to su kansu matan maslahatsu, amfaninsu na duniya, wa zai ɗauki nauyinsu, wa zai taimaka musu? Mace ƴar rauni, mace matsala, ba namiji yake taimakonta ba? To an yayyanka mazan, an kakkashe su ga baki ɗaya. Akwai wata macen da za ta yi burin mijinta ya mutu, ko ubanta ya mutu, ko wani mai kula da ita ya mutu? Kuma mace za ta iya rayuwa ba namiji a kusa da ita? Yau ta ma zama cikakkiyar mace ba namiji a kusa da ita? Duk wahala, duk matsala na mace, dole sai ta nemi namiji. Ana gasa sun, amma dai suna bin mazan, dole. Ai namiji duwawu ne, dole a zauna a kansa ai. Ko kuwa ko bai zai yi ba? Akwai wani wanda zai zauna ya ce bari ya yanke duwawun sai ya zubar a gefe? Duwawu ne, dole sai an zauna a kan shi, ma'ana dole sai da shi. amma Fir'auna tunda kafiri ne ba tunani sannan kashe mazan wato yana sa wato yanke nasali yanke dangantaka ta ƴaƴa maza gaba ɗaya a duniya idan a ce duk kowa haka zai yi to akwai hadari sannan kuma samuwar mata a gari babu maza zalla ina ai zai zama mata ne gaba ɗaya komai yake hannunsu kuma al'amari lalacewa zai yi kuma wannan shine ne ya hayatu zulli wal hawani iya karshen wulakanci da tozarta to irin wannan tunanin malam na Fir'auna yuzabihu abna'ahum wa yasa'i nisa'ahum din yanzu shine kadan yake dan bullowa a duniya irin wannan tunanin sai kaga an fifita bangaren mata in taimako ne sai ga a ce mata kungiyar taimakon mata kungiyar kula da haƙƙin mata amma ba kungiyar kula da haƙƙin maza ko mata ai ta kawo su dokoki yanzu har akwai wani shiri kwanan nan da aka kawo a ƙasar nan ana nan ana ta fafata ma ga malamai suna ta fada akai da sunan taimakon mata za a ba su kuɗi za a ba su jari za a dauki nauyin karatun su kuma uba bai da haƙƙi akan su kare da ya sa musu baki in sun ga dama su yi aure in sun ga dama ba za su yi ba in sun ga dama su yi kaza in sun ga dama su yi kaza wallahi kaga wannan tsagoran yahudanci ne kura to maza ba sa bukatar taimakon namiji ma da yake rike gida ba shi ya bukata ba ya taimako ba ai ta kiran su mitin ana ta musu magana ki san ƴancinki karki yadda namiji ya danne ki kuna da ƴanci ke ba bayawa bace kaza 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 ko aure ne ma ba dole ba namiji ya zai zo ai kina da ƴanci sai abin da ke gida ma duk yana cikin irin tunanin wannan kungiyar LGBT din nan da ake magana kai akwai wani wata jaka mai zaman kanta akan wannan fitinar za a wayi gari namiji wallahi bai isa kafa mata su doka ba yanzu kamar irin kasashen da surai din nan America, Ingila da wasu sauransu in kaga yadda suke rayuwa da matansu ko ma'aikaci ne ya dauki matarsa ya kai ta can wallahi wahalar da yake sha da ita ta isa na farko dai matar ka tana iya buga waya da ka mata abu bata ji dadi ba za ta iya buga dan sanda waya a zuwa kama ka kwarai kuwa kwarai ko shakka babu kuma albashinka daman rabawa za ku rinka kwarai kuma idan ka sake mace sai dai ka tattara kayanka ka fita ka bar gidan kwarai kuma ba a bata musu wani ya aure yarinya tana ta mai rashin mutunci kawai sai ga tana ta chatting da maza har ma ana zuwa ana daukan ta in fact ma ya kama ta tana lalata sai ce a lalle abu ya girmama ki kawo passport ɗinki zan yi miki ticket zan mai da ke gida ta cewa ni ta ce ai na ban Najeriya kuma ya ce kamar yaya ta ce ba zan koma ba ya ce ba ni na kawo ki ba ta ce wallahi ba zan koma ba ya ce to za ki koma kawai sai ta buga wa jami'an tsaro suka zo suka tafi da shi da aka rufe shi sai dai wasu kwanaki kafin ya fito ya za ka taɓa ƴancinta tana zama a ƙasa da takaddarta da komai don me za ka maida ita a kan me ita ba ɗan adam bane ya za ka mata abin da mata so ya ce mata ta ce suka ce ai tana right ya ce to wannan al'amari yana jin sai ya aiko Najeriya ya aiko Arewa an haɗa mai da sauke Ƙur'ani wataƙila ta dawo ke wannan ɗaya ne ba na so in gaya muku wasu abubuwan labarin bai da daɗi to wai irin wannan tunanin ne matarka ba za ta iya zuwa ta saka a gaba ta zazzage ka tas zagi baka isa ba to wani fa yaronsa ne ya masa ba daidai bai ladabtar da shi kawai yaron ya danna an koya kowane yaro lambar ƴan sanda 777 ko 888 ko 999 kawai da yaro ya yi dialing yana yin dialing kawai yana danna kawai sai dai ga motar ƴan sanda tana wayo 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 ta zo kuma ta ya kai sai nuna yace babansa ne ya shiga interest din su ya shiga abin da sai a nade mutum ba dukan yaran malam wata yarinya ne ta ga wani kafiri tace shi take so arne kuman ta musulmi ne yayyayi ba wa'azin da musulmi mata ba tace a tace kuma da an taba ta akai fighting aka hana ta right din ta zata iya kaiwa hukuma yace yanzu yancin ki nake aure arne tace shi take so to malam a can ya kai ta can aka haife ta can tai nazari can tai primary can tai secondary malam ta ci ta koshi bakin ta ya rikide tana cikin waɗannan mutanen da aka taje ta ga wani bature kafiri tace sai shi ina magana musulunci tace ra'ayi ne wannan wace irin rayuwa ce wannan kuma wallahi alazim malam sai dai ya batta yana taba ta za ta mutuncin sa to duk kun ga irin waɗannan da sunan bawa mata yanci to ana ƙetare yancin ma da Allah ya ba su sai kuma a shiga harkar cutar da addini to shi yasa duk wanda ya dauki yayansa ya kai turai ba su samu kyakkyawan tarbiyya addini ba sai abin da Allah ya yi kuma shi yasa waɗanda suke da wayo duk shekara ɗaya biyu sai su dauko su kawo su gida su yi wata ɗaya biyu sai su hutu su ga al'adunmu su ga iyayensu su shiga ƙauye su yi rayuwa ka dan tafi ka dan sa su yar islamiyya ka yi waye da sauransu ya dan saba haka ake yi amma ka dauki yaro ka je ka ce ai shi dan can ne ai baya zuwa Allah ya mana afuwa yuzabbihu abna'ahum wa yastahyi nisa'ahum Allah ya ce innahu kana minal mufsidin lalle fir'auna yana cikin masu barna a bayan ƙasa wannan ta'lilu ne wa ta'kidun lima kana alaihi fir'auna min tajabburin wa tughyan fir'auna yana cikin tajabburanci yana cikin muce gona da iri lalle azzalimin mutum ne lalle ku ya zama azzalimi shi fir'auna da ya tara mutane yace ana rabbukumul a'la jama'a safat fada ya tara yace kai yace ni ne Allah madaukaki inji shi fada fada in ma akwai wani Allah ni ne Allah babba babban Allah ana rabbukumul a'la anan Musa yazo yana masa wa'azi qala fa man rabbukuma ya Musa ya kalli Musa yace wai kai Musa waye ubangijin nan naku na da kana Allah Allah waye ne Allah ka dubo Fir'auna da siyafa ya sha mulki wai Allah yake cewa wai waye Allah kuma wallahi Fir'auna ya san akwai Allah dan iska ne kawai mara mutunci ba ya sani haka malamai suka faɗa tsabar rashin kirki ne irin na Fir'auna mulki ya sha bari ya murkushe annabi Musa yace shi bai san waye wani Allah ba amma rabbukuma ya Musa annabi Musa ya ta hakuri da shi yana bin sa yana bashi ansa rabbuna alladhi a'ata kulli shay'in khalqahu thumma hada قال فما بال القرون الاولى قال علمها عند ربي في كتاب كذا 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 ان شاء الله gobe idan Allah ya kawo mu da rai da lafiya zamu ji irin abin da fir'auna yayi ta yi wa mutane da kuma fansa da Allah ya dauka akan sa Allah ubangiji ya gyara mana halin mu Allah ya sa mu cika da imani ya sa aljanna mu kuma mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh